Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da niyya da kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 1 ga watan Maris. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sassauto matakan ba da takardun visa da nufin bunƙasa harkokin kasuwanci, wani mataki da masu fashin baki suka ce ya dace.
Dole ne ƙasa kullun ta rinka tafiya da option A da option B da option C, amma gwamnati ta sa matakanta da jami'anta.
Ƙasar Faransa tana shirin tura waɗansu dakaru na musamman biyo bayan hari na baya-bayan nan da 'yan bindiga suka kai a jamhuriyar Nijar, inda aka yi asarar rayuka. Sai dai waɗansu 'yan ƙasar Nijar ɗin na nuna rashin goyon bayan wannan yunkuri. Ko menene dalili?
Saboda ba mu ga amfaninsu ba nan Nijar. Su bari muna ƙasarmu, mun dogara da Allah, mun dogara da sojan ƙasarmu. Sun da ƙasashensu ba su da matsaloli ne. Su dai su kare ƙasashensu, su bari muna ƙasarmu.
Muna kuma da bayani kan taron zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa a Manila, ƙasar Philippines. Ladan Ibrahim a yau zai shigo da shirin Himma ba ta garago, shirin da ke bayyana rayuwar 'yan ƙasashen nahiyar Afirka a nan Amurka. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a. A jawabinsa na farko gaban majalisun dokokin Amurka, shugaba Donald Trump ya gabatar da jawabi mai armashi a yammacin jiya Talata, fiye da jawabin da ya yi a ranar rantsar da shi kwanakin makonni shida da suka shuɗe. Ya faɗa cewar lokacin ƙaramin tunani da ƙananan faɗace-faɗace wato sun wuce, sai dai hankula sun karkata ne akan kalaman yaƙi da 'yan ta'addan Islama, abinda Trump ya ambata kuma kalaman da a cewar kafofin yaɗa labarai suka nuna mai bashi shawara kan harkar tsaro Lieutenant General HR McMaster da wasu muƙarabansa suka bashi shawara da ya daina faɗa. McMaster ya faɗa wa ma'aikatansa a makon da ya gabata cewar ya fi ra'ayin amfani da kalmar masu tsatsauran ra'ayin Islama wurin kiran magoya bayan gwamnatocin ƙasashen musulmi da al'ummar musulmin ma baki ɗaya, a maimakon haɗa kowane musulmi a matsayin ɗan ta'adda. A kan batun masu kiran kansu ƙungiyar musulmi ta ISIS, Trump ya ce Amurka za ta ci gaba da yin aiki da ƙawayenta, ciki har da abokansu na ƙasashen musulmi, don kawar da mummunan rikici da abokan gaba suka haddasa a duniya. Mutane da dama ne suka kalli wannan jawabin shugaban Amurkan Donald Trump wanda ya yi jiya a majalisun ƙasa a wurare daban-daban. Wasu dai sun kalli wannan jawabi ne a zaurin taron majalisar wakilan ƙasar, wasu kuma suka kalla a babban majigi a Bowling Alley a Pennsylvania, kazalika wasu kuma suka kalla a gidan kallo a Las Vegas. An samu kuma ra'ayoyi daban-daban akan jawabin nashi. Wasu suka kyauta da zancen cewa Amurka ta ɗauki hanyar gyaruwa, wasu kuma ma na ganin tamkar shugaban ba shi da tsarin da zai cika alƙawura da ya ɗauka, kuma ma bai san yadda zai cimma burinsa ba.
Ƙasar Malaysia ta fara tuhumar wasu mata biyu da laifin kisa a yau Laraba, tuhumar da ke da nasaba da mutuwar Kim Jong-un, ɗan uwan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Siti Aisa, mai shekaru 25 'yan Indonesia, da kuma Dawan Sihong, mai shekaru 28 'yan Vietnam, suna ƙarƙashin ƙwararren matakan tsaro a lokacin da suka bayyana a gaban kotu a birnin Kuala Lumpur. Ba a nemi matan su roƙi afuwa a wannan shari'a ba, sai dai sun ce ba su da masaniya a wannan zargi da ake musu, inda suka ce suna zaton suna wani shirin barkwanci ne na gidan talabijin. Dukkaninsu za su fuskanci hukuncin kisa idan har an tabbatar da laifin a kansu. Ana zargin matan biyu da hotunan bidiyon jami'an tsaro suka nuna su suna shafa ma wani abu a fuskar Kim Jong-nam a filin saukar jiragen sama ta Kuala Lumpur a watan da ya gabata. Ya kuma mutu bayan mintoci 20, abinda hukumomi suka ce ya yi tasiri a kan jijiyarsa. Masu shigar da ƙara suna so su yi shari'ar matan ne biyu tare kuma da su sake bayyana a gaban kotu a tsakiyar watan Afrilu. Matan biyu sun kasance sanye da riguna masu silke yayin da aka raka su daga kotun zuwa gidan yari bayan zaman shari'ar da aka yi.
Shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo ya ayyana kasar a matsayin wacce ta shiga halin ni'asu yayin da kasar ta shiga matsanancin bala'in matsalar rashin ruwa da kuma karancin abinci. Majalisar Dinkin Duniya ta ce wannan kalubale da Somalia ke fuskanta yana yin barazana ga mutane miliyan 6.2, adadin da ya kai sama da kashi 50 cikin 100 na mutanen kasar. Yanayin karancin ruwan ya fi kamari a arewacin kasar. Fitar da amfanin gona ya shafu sosai da kuma raguwar adadin dabbobi bayan da aka fuskanci karancin ruwa da wato na sama. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce farin da ake fama da shi yana taimakawa wajen yada cututtuka. Majalisar Dinkin Duniya ta ce tun daga farkon watan Janairu mutane sama da 6,000 suka kamu da cutar kolera, kana wasu 2,500 suka kamu da cutar kenda. Yanzu haka dai Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da wata gidauniyar tallafi na neman dala miliyan 825 tallafin da za a yi amfani da shi watanni 6 farko na shekarar nan ta 2017. A shekarar 2011 Somalia ta yi fama da matsalar yunwa wacce ta halaka wato kimanin mutane 260,000. Somalia na daga cikin kasashen gabashin Afirka da suke fama da matsanancin fari da rashin abinci tare da Sudan ta Kudu da Kenya da Tanzania da kuma Mozambique.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasa Afghanistan da ba ta da gabar teku ta yi amfani da taron kolin yankin ta yi kira ga Pakistan da ta sake bude iyakar da ke ratsawa tsakanin kasashen biyu a hukumance, wanda hakan zai kawar da shingayen cinikayya da kuma cire umarnin hana kai komo jama'a tare da haɓaka ayyukan raya tattalin arziki tsakanin kasashen yankin. Pakistan da ta ɗauki bakoncin taron kolin na yau Laraba tsakanin kungiyar raya tattalin arziki na kasashe 10 na yankin ko kuma ECO a takaice. Ta rufe kan iyakokinta makonni 2 da suka cige, tana zargin cewa akwai 'yan ta'adda da suke shirin kai hare-hare daga Afghanistan. Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif shi ne ya jagoranci taron shugabannin Iran da Turkiya da wasu shugabannin kasashen tsakiyar Asiya ke halatta. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotonnin namu a Najeriya, inda gwamnatin tarayya ta sassauto sharuɗan ba da takardun izinin shiga ƙasar ta bisa. Wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya na da ci gaban rahoton.
Wannan mataki na sauƙaƙa samun biza da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi na da nasaba ne kai tsaye da bunƙasa lamuran zuba jari don yunkurin fita daga karayar tattalin arziki da ƙasar mafi yawan jama'a Afirka ke fuskanta. Yanzu dai a sanarwar da ta fito daga ministan labarun Najeriya Lai Muhammad, masu zuba jarin za su huta da dogon turancin samun bizar, inda za ma a ƙara sauƙaƙa lamarin ga buƙatar gaggawa ta biza daga filayen jiragen sama. Masu zuba jarin da ko lamuran yawon buɗe ido da tarukan nunin wata fasaha kan iya samun shigowa Najeriya su samu biza da hakan ya shafi ƙasashen da ba su ma da ofisoshin jakadancin Najeriya. Kafin wannan sabon tsari, al'ummar ƙetare da kan yi aiki a Najeriya ko gudanar da kasuwanci kan samu tashin ɓalli-ɓalli wajen samun sabunta biza, bari ma a je ga maganar sabi masu neman shigowa ƙasar. Hukumar shige da fice ta ƙara buɗe ƙarin ofisoshi 28 a faɗin ƙasar don sauƙin samun littafin shaidar tafiya wato fasfot, a dalilin sauya suna ko ga mata da suka yi aure ko ma ɓatar littafin. Waɗanda ke ƙetare ma kan samu damar sabunta wannan littafi cikin sauƙi a ofisoshin jakadancin Najeriya.
This is a step forward to make sure our officers are ICT compliant.
Mun ƙara inganta hanyoyin da muke aiki ta hanyar fasahar zamani, inda muka horar da ma'aikatanmu sabuwar fasahar na'ura mai ƙwaƙwalwa don gudanar da wannan aiki yadda ya dace, in ji babban shugaban hukumar shige da fice na Najeriya Muhammad Baban Dede.
When you attempt to get another booklet, it is rejected. The fingerprints have been improved from 4 to 10.
Gaba da fasfo na Najeriya mun tsara shi ta yadda babu yadda wani zai iya wallafa na jabo. Haka nan yanzu mukan ɗau tambarin yatsu 10 ne ba kamar 4 da muke ɗauka a zamanin baya ba wajen ba da littafin. Masana tattalin arziki na yawan nanata muhimmancin zuwan masu zuba jari Najeriya daidai wannan lokaci na ƙalubale. Ga abin da masani Yushewu Aliyu ke cewa.
Dole ne ƙasa kullun ta rinka tafiya da option A da option B da option C. Amma gwamnati ta sa matakanta da jami'anta, ai ba bodan da ba dan custom. Ai ba bodan da ba dan immigration, ai ba bodin da ba dan sanda, to tunda aka kai su kuma ana biyan su daga harajin mutane ne, to kai su da aka yi a aiki da harajin, a yi aiki da kuma dokoki, ci gaban tattalin arzikin Najeriya ne, saboda ana bukatan daloli da za su fito daga wani gari, daga wata kasa, domin su zo kasan, wanda shine zai daidaita littafin kasuwanci na balance of payment na kasa.
Ministar kudin Najeriya Kimi Adeyo shin ta nuna nasarar da ake samu wajen bangaren zuba jari. Inda ta ce yanzu masu zuba jarin na ma marmarin shigowa Najeriya ne. Duk da nasarar da aka samu ta bangaren yaki da ta'addanci, yanzu kuma barazanar masu sace jama'a kan kawo kokonto a wannan yunkurin. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ba gaida Elikaya a jamhuriyar Nijar kuma shirin girki da karu da kasar Faransa take niyayi da zumma dakila ayyukan ta'addanci na ci gaba da janyo muhawara, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin musulmin mun Barma ya hada mana.
A yayin ziyarar da ministan tsaron kasar Faransa Jean-Yves Le Drian ya gudanar a ƙarshen makon jiya a nan Nijar ne, kafafen yaɗa labaran kasar Faransa suka sanar da shirin jibge sojan Faransa kimanin 50 zuwa 80 akan iyakar Nijar da Mali a wani yunkurin kawo ƙarshen hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa a arewacin jihar Tilaberi, kamar yadda a makon jiya suka hallaka sojan Nijar kimanin 15 a ƙauyen Tiluwa. Ministan cikin gidan Nijar Bazoum Mohamed ya yi min ƙarin bayani a kai.
Tunda minista na tsaron Faransa shi da kanshi jiya ya furci ya ga wannan magana, kuma insha Allah wannan zai mu amfani, zai taimaka mu babu shakka. Kasar Agadez akwai sojin Faransa a madama can arewa, sun kula da 'yan ta'adda wanda suke tahiya tsakanin Libya da Mali. Wannan aikin suna yin shi kuma suna yin tasiri, kun ga aikin da suke yi a Mali shi ma yana mumu amfani da yawa, duk inda aka kashe dan ta'adda a wannan yankin na Sahel Sahara yana mumu amfani. In ka dauki Amerikawa su ne suka ba mu helicopter da aka kawo mutanen namu da suka ji mu kwanakin baya.
Sai dai masu sharhi a game da al'amuran tsaro na cewa matakin girke waɗannan gwamman sojojin Faransa ba zai magance matsalar tsaron da ake fama da ita ba akan iyakar ta Nijar da Mali. Malam Nasiru Saidu na kungiyar Voix des Sans Voix na da irin wannan ra'ayi.
To karo sojoji na kasar Faransa a cikin kasar mu ko bisa iyakoki na cewa za su kama ayyaki da 'yan ta'adda cikin kasar mu, zance ne wanda akwai wuya talakawa su fahimce shi. Don kaga akwai su sojojin na kasar Faransa cikin kasar mu, akai ta kawo mana hari iri-iri cikin kasa. Kenan yawan su ko kuma karowar su ba abu ne ba wanda zai ba talakawa tabbacin cewa shikenan abun ya kare ko za a yi maganin shi. Amma abin tambaya nan ko ko abin da ya kamata dauki hankalin 'yan Nijar shine wai shi menene yasa shi yanzu waɗanga sabon abubuwa suka faruwa ga sojojin mu ta kowane bangare ko kuma wurare da yawa an kace an yi artabu sai a ce mutanen mu sun samu asara da yawa. Dan mi can warin ba a yin haka nan. Shine ya kamata a ce yau 'yan kasa sun diba a tsaya a gyara tahiya.
Matakin jibge da karin kasashen yammaci a sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci wani abu ne da ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya a wurin 'yan Nijar.
Ya kamata kasar mu ta zamanto kasa ta wadda adda 'yancin kanta. Menene adda 'yancin kanta? Kai waɗannan su zan da suka zo da kasashen waje a kore su, saboda bamu ga amfanin su ba nan Nijar. Su bari mu na kasar mu, mun dogara da Allah, mun dogara da su zan kasar mu, sun da kasashen su ba su da matsaloli, su ta su kare matsalolin kasashen su, su bar mu na kasar mu, kasar mu muka so su bari.
To amma gwamnatin kasar na ganin rashin cancantar wannan tunani.
Yarjejeniyar da muka rattaba hannu a kai bata shahirin wannan harakar ba. In Faransawa suka zo bai hana 'yan Nijar soji su samu rauni kuma su mutu, wannan a san da shi, amma babu su da nihin za su fuskanci wannan 'yan ta'adda na wannan yankin nan. Na ce muku in akwai Faransawa can madama suke a lokacin nan. Can ku suna aiki kuma suna tasiri.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullahi bagoni sai.
To madalla yanzu haka kuma ana can ana gudanar da wani taron kasa da kasa a birnin Manila na Philippines wanda ya samu halarta wakilai daga Najeriya da suka hada da uwar gidan tsohon mataimakin shugaban Najeriya Amina Namba Dusambo, wadda aka zaba a matsayin ɗaya daga cikin membobin hukumar daraktocin cibiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a duniya. Na yi hira da Reverend Joseph Hayeb da kuma Shekallin Rumaraya waɗanda aka ba kyautar yabo a wannan taro sabili da rawar da suke takawa a yunkurin wanzar da zaman lafiya a jihar Kaduna. Reverend Hayeb ya fara da bayyana manufar taron.
Ga wannan taro an samu kasashe kusan 40 fiye ma da sun zo domin a tattauna hanyoyin da za a bi domin a kara inganta aikin zaman lafiya a tsakanin al'umma ta wurin fahimtar addini, fahimtar bambancin kabila, fahimtar wasu bambancin da ke tada rashin jituwa tsakanin mutane.
To Sheikh Maraya, ku da kuka zo daga Najeriya, menene fa'idar halarta wannan taron?
Wato fa'idar gayyatarmu wannan taro kamar yadda kika sani taro ne na zaman lafiya. To Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya wanda sukan samu tashin-tashina tsakanin musulmi da kiristoci. Sai aka gaga ni da abokin aiki na shi Reverend John Joseph Hayab, shi kirista ne musulmi, amma kuma muna zaman lafiya tamkar uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya. Wato muna lura da asalinmu cewa mu duk ƴaƴan Annabi Adamu da Hawwa'u ne. Da haka kuma kamar da yake sani jiharmu ta Kaduna a yanzu a ɓangaren kudanci akwai tashin-tashina. Da cikin ikon Ubangiji Allah ya ba mu zarafi mun shiga lungunan wannan yanki, mun tattara mutane, mun nuna musu mahimmancin su riƙa tuna cewa babu abin da ke samawa al'umma da ci gaba illa zaman lafiya. Kuma mu riƙa tuna cewa dukkanmu mutane gabaki ɗayanmu asalinmu ɗaya ne, mu ƴaƴan Annabi Adamu da Hawwa'u ne. Da haka kowane mutum kamata ya so wa ɗan uwan shi mutum ba tare da lura da wani bambanci ba abin da yake so wa kanshi.
To Sheikh Maraya, an ɗan sami sai ka ce zaman lafiya da fahimtar juna na ɗan shekaru da dama a jihar Kaduna kafin wannan hatsaniyar da ta sake ɓarkewa a kudancin Kaduna. Menene kake gani ya janyo haka, domin bisa ga dukkan alamu babu yadda tsakanin mazauna wannan al'umma da kuma gwamnati a halin yanzu?
Na'am. Wato ta mu fahimtar abin da ya jawo wannan abu, za ki ga cewa rashin dai tafi da rayuwar mutane a bisa addinin da suka zaɓa suna yi da kuma son zuciya. Domin kin lura abin da ke faruwa a kudancin, wato wasu mutane ne wanda an san su, sauran kuma abokan tashin-tashinan ba a san su ba, babu su a zahiri. Amma dai ko ina suke, tunda ba aljanu ba ne, mutane ne ke yin wannan. Saboda haka inda sun tafiyar da rayuwarsu a bisa yadda addinin da suka zaɓa, ko kiristanci suke yi ko musulunci suke yi, idan mutane suka tafi da rayuwarsu a bisa koran addinin Kirista, musulmi suka tafi da rayuwarsu a bisa koran addinin musulunci, ina mai tabbatar muke da ba a samu wannan tashin-tashina ba. Saboda haka ko a ina mutane suke matukar son zuciya bai shigo ba, sannan kuma mutane sun san addinin da suke bi, to babu shakka babu yadda za a samu wannan tashin-tashina.
To Reverend Haye, banda kasancewar ka memba a wannan kungiyar fafatukan neman haɗin kai da kuma fahimtar juna a jihar Kaduna, ka kuma kasance ɗan asalin wannan yanki da ake fama da hare-hare, menene kake jin al'umman wannan yanki suke bukata, matakin da suke ganin ya kamata a ɗauka domin shawo kan waɗannan hare-hare da ake ci gaba da yi har yanzu?
To sai ku kasance tare da mu a shirin mu na yamma domin jin bayanin Reverend Hayat.
Kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 10:19 na asuba. Ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda farfesa yake muna bayani akan da'ar ɗalibai da malamai. Yau kuma a nan za mu ɗora.
A kwalejoji da university, bish duk abin nan semester idan ta ƙare wannan wata huɗun nan, ƴancin shekara ta academic year wannan wata tara nan, za ka ga cewa ɗalibai za a ba su form wanda za su jarrabi malami, abin da ake cewa za su evaluate ɗinsa. ka gane ka take bawa yara jarabawa to ranan su kuma za a tambaye su akan ka wani irin malami ne ka ma san abin da kake yi kakan zo akan lokaci kana da hankali kana yi musu magana da lumana da sauransu duk waɗannan ya ɗaliban su ne za su rubuta wannan kuma dama kai ficewa ma za a ba wa form din ka bayar ko kuma akwai wani za a ba wanda za a ce lokaci ka za ya karbo a option dean ko a option head of department ko chair na department you know su zo su kawo su ba wa ɗaliban to mutum ɗalibai suka ba da sakamako mara kyau a gare ka suna tabbatar maka za ka rasa wannan aiki naka amma ba ka rasa ba to dai za a yi maka aiki da kwalaba
to
kaga wannan yana ɗaya daga cikin taitayinka da za ka shiga cewa kai kanka malami ba wai kawai koyar ba hatta shiga da za ka yi ba ka shiga ta mutum hatta magana da za ka yi magana you know da lafazi mai kyau saboda kai ma ka san akwai ranakin da lanci za ka yi wannan ka'idoji kaga da kuma yadda ya kamata ba abin da zai hana karatu a ƙasar Najeriya ko a ƙasar Hausa ya canza ina tabbatar maka cewa a yanzu yadda nake jin kaina in za a ba da dama zan ki zan koya wa malamai duk irin waɗannan abubuwa wanda na san na yi su kuma babu shakka an yi za su yi to amma ita gwamnati dole ta canza babu yadda za a ce misali aji daga elementary har zuwa secondary a ce fiye da yaro 30 Bahaushe yana cewa idan mu yayi yawa
bai jin mai
to kuma sannan a baka yara ƙanana masu jini a jika a ce kamar 100
ka sarrafa su
a aji kuma wanda yake aji da bai wuce da zai dan mutum 30 ba kaga ni kaga zancen anan zancen karatu ma bai tashi ba kuma ai zancen za su wani common entrance za su tafi wani ya za su wata common entrance za su miss ka sani a gaskiya
ina son mu duba ya kace ganin dangantaka da su
to ai in ka duba wato abinda yake na ban sha'awa a kasan nan shine Amurka wato kasa ce wadda ta kunshi kowace kabila ka gane da fari da baki daga Najeriya yake daga Ghana yake daga Chad yake daga Cameroon daga Ingila ne daga Russia ne daga China ne daga Japan ne babu kabilar da babu a kasan nan daga fari ka gane so but abin da kasan nan ta bambanta shine in ka zo za a ga za ka budo dalibi ne kai ga yadda za ka gado ga yadda za ka budo ka za ka ga yadda kowa yake bi dole ka bi misali yanzu kana tuki a kasan nan ka ji ana yin ham
ko kadan to da wuya dai kan
ni manta ma nake motata tana da ham in ba na je
gaskiya
sabunta abin nan dina ba lasin dina ba na shekara shekara biyu to amma yanzu ka ji kasashen mu na Afirka yadda ake amfani da ham subhanallah sai ka rube in ba dama ka riga ka saba ba
ka saba
to kaga wannan yana ɗaya daga cikin cewa wato a gaskiya hatta tuki da muke a kasashen mu gaskiya ba mu san ba mu iya ba ba haka bane yadda ake tuki a nan Allah na tuba da bambanci a can kowa ya san kaida kuma zaka bi kaida ba wai sai lallai ana kallon ka ba ka tuna kutila wannan da an kunna ba akwai ta irin gajeyu da na nufin wanda suke disabled idan ka kunna za ka ga mota ko wani wanda yake ba disabled ba ya tafi sai jira
kwarai
waɗannan ba su you know dan tura su ko kuma suna kan dan kekensu da sauransu sun tafi to wannan ma fa kenan wanda suke gajeyu kenan wanda suke you know an ba su dama su wuce a kan su balantana kuma kai da kake ne babur ko ne mota ko ne in ka tana kan titi ne kike da ban yaka ta sanna ba zai ta yi hau kan titi wai irin na mota ba kamar yadda mu muke a kasashen mu
to
ka kwadar ba wani abu bane bin kaida ce ta kasa kuma dole ka bi in ma kafin ma dan gadi ko dan sanda ya kama ta kasan nan jama'a ma za su yi maka rahaya kallo ma da idan za a yi maka sai da kanka za ka tsargu
sai
ga cewa gaskiya bai dace
abin da kai ba daidai bane
to kaga wannan abu ne wanda yake za ka fara gyara kanka da kanka to amma mu ba mu ma damu ba sai ba mu ma san gaskiya ya zani tukin ba kamar yanzu ka je irin su Kano da Kaduna irin ɗan Abeli da sahun nan yadda suke tuki subhanallah gaskiya muna da aiki a gabanmu gwamnatocinmu ya kamata in za wato abubuwa da ya kamata a ce a ringa sabunta abubuwa ana sake diddube abubuwa duk inda aka kauce a ringa gyarawa amma a ci gaba da barin abubuwa karazube kamar yanzu ilimi a gaskiya babu abin da yake ilimi a komai a duniya
to professor mun gode domin ko lokaci ya daga mun hannu sai a cikin shiri na gaba kuma na karshe a ji mu da kammalawan wannan tattaunawar da bakon namu Yanzu Amadum shi bakon namu Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke Jihar Missouri a nan Amurka da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Ni Lada Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta gano wurin da ake sayar da jarirai a cikin birnin Jos.
Gwamnatin Amurka ta gargaɗi Ghana da ta kawo ƙarshen bautar zamani da ake yi wa ƙananan yara da safaransu kafin ta samu tallafin dala miliyan 650 na taimakawa ayyukan cigaban tattalin arzikin ƙasar.
To abinda za mu so mu ji ra'ayinku kenan a yau idan muka dawo a shirinmu na yamma yaya kuke gani za a iya daƙile wannan matsala ta safarar bil'adama. To kafin nan ga Maryam Dauda da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko cewa ta yi fatan alheri ga ma'aikatan VOA Hausa. Hakika muna ta tsohuwar ministan muhalli ta Najeriya Amina Muhammad Murna bisa nada ta mataimakiyar babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya da aka yi. Da fatan Hajjia Amina za ta gudanar da aikin ta bisa gaskiya da rikon amana domin kawo sauyi da ci gaba a duniya baki daya. Allah ya taya ta riko amin. Sako daga Baba Gana Ibrahim Zangon Daura na jihar Katsinan Najeriya. Wasiƙa mai bi mata kuma cewa ta yi muna kira ga fadar shugaban ƙasar Najeriya da cewa kada su nuna damuwa akan masu son kawo wani rudani tsakanin shugaban ƙasar da mataimakinsa. Domin mu talakawa mun san cewa tsakanin shugaban ƙasar da mataimakinsa tamkar ba wata matsala. Sako daga Malam Larwani Sa'id Gairi da Aisha Alhaji Lawalla Gairi da kuma Ibrahim M Abubakar Maiduguri.
Toma da lakafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Rikicin jihar Unity ta kasar Sudan ta Kudu da ake fama da shi ya tilasta kwashe wasu ma'aikatan agaji 28 daga wasu ƙananan hukumomi biyu da matsalar yunwa ta addaba. Rahotanni sun nuna cewa matsalar tsaron ya kawo cikas a irin ayyukan jin kai da ake gudanarwa. A duk faɗin ƙasar lamarin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a bada damar kai kayayyakin jin ƙai. A makon da ya gabata Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Sudan ta Kudu suka ayyana yankin Mayendit da Liya na jihar Unity a matsayin yankuna da matsalar yunwa ta yi waƙa tutu. Daga cikin ire-iren matsalolin da ake fuskanta kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta lissafa, akwai waɗanda suke kawo cikas wajen bada agaji ga masu bukata da matsalar rikicin kansa da kuma masu kwashe kayan jama'a da kuma waɗanda suka hana shigewa da kayayyakin agajin. Wasu daga cikin mutane da muryar Amurka ta samu zantawa da su sun ce sun dogara ne akan tsirarai da ke fitowa akan ruwa kuma da wasu ƴan itatuwa har da tsawon shekaru uku don su rayu. Har ila yau suna wato sun faɗa wa muryar Amurka cewa rikicin yana hana su yin noma saboda hare-hare da sojoji suke kai musu lamarin da ya tilasta musu rayuwa a cikin dazuka.
To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga Malam Umar Sa'id Tudun Wada, babban daraktan rediyo Donald Kura da ke Maiduguri, da Aisha Sile daraktan gidan rediyon FM KSBC da za a ɗaura aurensa ranar Asabar da a Lemo, wato unguwar Lemo Road Kano, da ƙarfe 11 na safe. Allah sa an yi a dace. Yanzu a madadin kowa da kowa, Baba Yakubu Makiri, Sa'ida Hamdan da kuma injiniya mu Volarit Vasco alheri ke muku fata alheri, sai a dakata domin sauraron shirin yau da gobe.